Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 31 ga watan Disamba. A cikin shirin za a ji cewa a Najeriya ana ƙara samun rahoton ɗaliban manyan makarantu da ke zargin cewa malamai kan buƙaci su ba da kai ko a faɗar da su.
Ni ma haka ya faru da ni, don malami ya nuna bukata yana so na na iya dada shi sai kada ni a course din da na iya.
Za kuma a ji cewa a yayin da gwamnatin Najeriya ta sake juyowa kan aikin gina hanyar jirgin ƙasa da take yi daga Kano zuwa Kaduna, manoma na korafin cewa an karbi gonakinsu ba tare da cikakkiyar diyya ba.
Naira 150 aka bani daraja wajena, wallahi tallahi za su je kai miliyan ɗaya, wallahi tallahi. A kowane zan kira ma sama da mutum goma, wur'ani in ta an keta musu gonarsu naira ɗaya ba basu ba. An magana an ce sai kai inshora, muka ce to ai mun musu inshora ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azzu ke gabatarwa, sai kuma ra'ayoyin wasu daga cikinku. Amma yanzu sai a gyara zaman a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar, ta da fatar an wayi gari lafiya. Wani taro a Mali da aka ɗorawa alhakin ba da shawara na jadawalin gudanar da zaɓuɓɓuka bayan juyin mulki da soji suka yi a ranar Alhamis. Taron ya ce a jinkirta zaɓe da aka shirya yi a watan Fabrairu da watanni shida zuwa shekaru biyar saboda matsalolin tsaro. Da farko gwamnatin rikon kwariya ta Mali ta amince da gudanar da zaɓe a watan Fabrairun shekara ta 2022, watanni 18 bayan da wani ɓangaren soji ƙarƙashin jagorancin Kanar Assimi Goita ya hamɓarar da gwamnatin shugaba Abubakar Ibrahim Keita. Amma an samu ci gaba ɗan kaɗan, inda ta ɗora laifin rashin tsari da tashe-tashen hankula a arewaci da tsakiyar ƙasar. Ƙungiyar ECOWAS, babbar ƙungiyar siyasa da tattalin arziki a yammacin Afirka, ta kakaba takunkumi kan waɗanda suka yi juyin mulkin, ta kuma yi alkawalin ƙarawa idan Mali ba ta samar da wani shiri ba na zaɓe a watan Fabrairu daga yau 31 ga watan Disamba. Kwanaki kaɗan bayan da mahukuntan Taliban na Afghanistan suka sanya dokar hana zirga-zirga a kan mata, wata sabuwar doka da ta ba da shawara cewar masu sana'ar aski su daina askewa ko kuma yanke gemu na jama'a, suna masu cewa hakan ya saɓa wa addinin Musulunci. Muryar Amurka ta sami kwafi na umarni da ma'aikatar kula da nagarta da rigakafin ta'addanci ta bayar a wannan makon. Wani jami'in Taliban da ya raba ainihin jawabin cikin yaren Pashto, duk da haka manyan shugabanni ba su tabbatar da sahihancin hancinsa ba. Lokacin da muryar Amurka ta tuntuɓi wani mai magana da yawun ƙungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid bai musanta sahihancin wannan umarnin ba, amma ya ce har yanzu yana ƙoƙarin samun bayanai game da dokar. Dokar ta yi nuni da ayoyi da dama daga cikin Alkur'ani da kuma hadisai game da bin duk wani koyarwa na annabin rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta wayar tarho a game da ci gaba da jibge sojojin Rasha a kusa da Ukraine. Wannan wani sabon zagayen tattaunawa ne na shugaba da shugaba, yayin da Kremlin ke ƙara yin kira da ba da tabbacin tsaro tare da gwada harba makamai masu linzami don tabbatar da buƙatarta. Mai baiwa shugaba Vladimir Putin shawara kan harkokin waje ya ce Biden ya sake jaddada barazana da Amurka ke yi na ƙaƙabawa Rasha sabbin takunkumi idan har ta kai ga ta'azzara ko kuma mamaye yankin na Ukraine. inda shi ma Vladimir Putin ya mayar da martani da gargadi irin nasa cewa irin wannan mataki na Amurka zai iya haifar da wargazar da alaka gabaki daya. Russia ta girki akalla dakaru sama da 100 a kusa da Ukraine, kuma Putin ya kara zaburar da bukatarsa ta lamuni da zai hana NATO fadada zuwa cikin Ukraine.
Kafin Gisu ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda yanzu ake dada samun ƙorafe-ƙorafe daga ɗaliban manyan makarantu na cewa wasu malamansu kan buƙaci su bayar da kai ko kuma su fadar da su, zargin da ɓangaren malaman kuma ke cewa akwai ƙarin gishiri ciki. Sale Shehu Ashaka, gare ka.
Batun zargin cewa wasu malaman manyan makarantun Najeriya na amfani da matsayinsu wajen musgunawa ɗalibai ba wani sabon abu ba ne, sai dai za a iya cewa har yanzu ɗaliban na ci gaba da fuskantar wannan matsalar a wasu makarantun ƙasar. Rahotanni da ke fitowa daga wasu manyan makarantun Najeriya da suka hada da jami'o'i da kolejoji na nuna cewa har yanzu ana samun abin da wasu ɗalibai ke kira bara gurbin malamai, waɗanda kan yi barazana cutar da ɗalibai idan har ba su biya musu wasu buƙatunsu na son zuciya ba. Garba Ibrahim Kunya shi ne shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa reshen jami'ar Bayero ta Kano, kuma ya shaida mini cewa sukan ci karo da irin wannan matsalar.
Akwai makamantan irin waɗannan koke-koke a lokuta da dama, ko da zan iya cewa kamar jami'ar Bayero a Najeriya da muke da karancin irin waɗannan cases haka.
Yaya kake ganin abun yake shafan harkar karatun ɗaliban?
Mafi yawancin irin waɗannan malaman da suke buƙatar irin waɗannan abubuwa sukan nuna musu cewa in suka saki ma wani ya san wata alaka makamancin irin waɗannan a tsakanin su, za su ja musu wata matsala da za ta iya hana su musu kammala karatunsu.
Irin wannan duka da hana kuka a cewar wasu ta sanya ɗalibai da dama na cutuwa ba tare da an sani ba. Wata ɗaliba da ta taɓa samun kanta a cikin irin wannan yanayi, wadda kuma ta nemi da na sake sunanta, ta tabbatar mini da cewa hakan na faruwa.
Ni ma haka ya faru da ni, don malami ya nuna bukata yana so na iya da shi sai ya kada ni a course din da na iya.
To ko ta yaya wannan abu ya shafe tunaninki?
Eh to ka san su malama ya kamata su zama masu tsawata mana kamar iyayenmu. To amma da naga haka ya faru sai karatu ma ya fita min aka.
To ko me malaman za su ce dangane da wannan zargi? Dr. MD Mukhtar malami ne a jami'ar Bayero ta Kano.
Mutane sukan zargi malaman makaranta akan tunanin suna bin wasu hanyoyi na musgunawa ɗalibai akan sai an samu wata dama daga wajen sannan za su samu jaraba da suke nema. To kowa yana da dama ya faɗa albarkacin bakinsa, amma a ainihin gaskiya babu wannan issues din. Amma da yake abubuwa ne wanda Najeriya ba university ɗaya take da shi ba, za ka iya hana irin wannan harkar a cikin society na jami'a ba. To amma a gaskiya kusan kashi 99 daga cikin 100 zan iya gaya ma malamai sun rike amanar da aka basu na kula da ilimantar da yara kawai.
Masu iya magana dai kan ce wake ɗaya shi ke ɓata gari. To ko mecece mafita?
Malamai ya kamata su kula da cewa amanan nan da Allah ya danka musu na kula da ɗalibi ko ɗaliba, sai Allah ya tambaye su gobe kiyama ya suka tafiyar da shi. Mu ci gaba dai da kula da gina su yara su samu ilimi a gyara ƙasa domin al'ummar mu ta gama ta muru.
Ga dukkan alamu dai akwai babban ƙalubale a gaban mahukunta na daidaita tarbiyya a tsakanin wasu malaman makarantu a Najeriya don inganta rayuwar manyan gobe. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Sale, yanzu kuma ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata tawagar musulmai 'yan kabilar Rohingya su 120 sun sauka daga wani jirgin ruwa da ya kwashe kwanaki a kan hanya daga lardin Aceh da ke arewacin ƙasar Indonesia, kuma wani jirgin ruwa ya ja shi zuwa bakin gaɓa. An ba da rahoton cewa kwale-kwalen yana yoyo ne kuma ya lalace. Yunkurin ceto fasinjoji da ke ɗauke da mata da ƙananan yara ya fara ne nan da nan bayan da gwamnatin Indonesia ta faɗa a ranar Laraba cewar za ta ba da damar soka domin yanayin jirgin ya yi tsanani sosai. Masunta na yankin ne suka fara ganin jirgin a ranar Lahadi a gabar tekun Biroi fiye da musulman Rohingya 700,000 ne suka tsere daga kasar Myanmar mai mabiya addini na Buddha tun daga shekara ta 2017 lokacin da sojojin Myanmar suka kaddamar da aikin share fage a matsayin martani ga harhare da wata kungiyar ƴan tawaye ke kaiwa. Wani bam ya tashi a kudu maso yammacin Pakistan da yammacin jiya Alhamis, inda ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 15. ‘Yan sanda sun ce an dasa na'uran ne a cikin wata mota da aka ajiye a bakin wata jami'a a tsakiyar garin Quetta, babban birnin lardin Bulachistan. Bam ɗin ya tashi bayan da na'urar da ta cika wa'adin da aka saka mata. A wata sanarwa da aka raba wa manema labarai, ma'aikatar lafiya ta lardin ta tabbatar da asarar rayuka, babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin kai tsaye. Balacista ta fuskanci har-haren ‘yan bindiga kan jami’an tsaro na Pakistan da kuma fararen hula.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake nufar Najeriya, inda gwamnatin kasar ta sake waiwayar aikin gina wata muhimmiyar hanyar jirgin kasa daga Kaduna zuwa Kano, amma kuma manoma da aka karɓi gonakinsu don wannan aikin ke zargin cewa an cuce su wajen biyan diyya, zargin da ita gwamnatin ta musunta. Daga Kano ga Mamman Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Kimanin watanni 7 da suka shuɗe ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin da wani kamfanin kasar China ke yi akan biliyoyin dala bisa alƙawarin kammalawa a shekara ta 2023.
We want to know the speed of work and if at all they have commenced work, that's all. You can't say whether they are doing well.
Honorable Rotimi Amechi kenan, ministan lamuran sufurin Najeriya, ke fayyace dalilan zuwan sa Kano domin sanin mizanin aikin da ma ganin yadda aka fara aiwatar da shi. Karamar tashar ɗauka da sauke fasinjoji da aka tsara yi a garin Yakwa Madobi kafin shiga birnin Kano na cikin wuraren da ministan ya ziyarta. Ko da yake dukkanin al'ummomin da wannan aiki ya keta ta garuruwa ko gonakinsu suna maraba da wannan ci gaba da gwamnatin tarayya ta kawo, amma suna korafi kan batun biyan su diyya.
Kaga wacin da yaron can yake fuskare?
Eh,
gonakaci.
Na'am.
Da gonan kanni na idan aka yi wani wannan gonakin da gona ɗaya ba mu da ita.
Kwata-kwata?
Wallahi tallahi a ganin kungulin zamu ta kuɗe ba mu da ita. Kuma kazo an sai 200 ko 300.
Malam Suleiman Idris Dashi a yanki karamar hukumar Kiru ya ce wannan aiki na layin dogo ya bi ta kan gonakinsa guda uku, amma naira 250,000 aka bashi diyya, ko da yake daga bisani an ƙara masa naira 50,000.
Kawai dai in suka zo kamar masu awan piwon nan waye something big to. Idan ya zo in kana gonarka shikenan, in baka gonarka kawai wucewa zai yi, ba su lissafa da ita ba. Abinda aka yi mana mu anan kenan gaskiya, kuma ba wai ce aka yi mita kaza ba, kawai dai a dai dau fotonka a gonarka shikenan, kawai sai a wuce. Idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can, gaskiya shi dai ba zai dawo ba. Yanzu kana da ƴar gonarka ita kenan, an zo an baka 50,000 a kai, kuma shikenan ka daina aikata ta kenan, kwata-kwata an raba ka da ita.
Shi kuwa wannan magidancin cewa yake.
Sunana Muhammadu Tasu, Yakun Madobi. Naira 250,000 aka bani. Daraja wajina wallahi tallahi zai kai miliyan ɗaya. Wallahi tallahi. A kowane zan kira ma sama da mutum 10, ƙur'ani su ta an keta musu gonarsu naira ɗaya ba ba su ba. An magana an ce sai kai inshora, muka ce to ai mun ba mu ce inshora ba. Sai ka kai inshora ba ka daga daburi, ba na kamar na gwamnati ne. Mun kuma na waye? Mu ba na gwamnatin ba ne? To mu na gwamnati ne, gwamnati ta kwace gurin mu, bata kai mu gurin zamu wani abu ba. To ina yin rayuwa ya ci koma.
Dangane da wannan batu, minista Amechi na cewa
before we even start, we make sure you have been paid.
Ya ce kafin mu fara sai da muka biya kowa diya, domin shi ne matakin farko na aikin. Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ya yi ƙarin bayani.
kamar yadda dai ka sani ka san mutane ai ba rabuwa da korafa-korafa ko ya yake, amma dai har ga Allah har ga Annabi duk wanda muka sani mun ji ya shi a kodin ta yadda abin yake, dan ni ina cikin team din da suke biyan waɗannan mostly wurare ne wanda ba gine-gine bane ba, aikin gonaki ne.
Hakan dai na alamta bukatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake bitar wannan lamari domin tabbatar da adalci da jin kai ga al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com don sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗan shakata da wannan. Gaskiya ne kuma a gaishe ku. Yanzu kuma lokaci yayi da zan dan koma gefe guda, Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin yanayi da muhalli kamar a makon jiya zai waiga watan Mayun bana, yayin da tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero da haɗin gwiwar Jami'ar Bath da ke ƙasar Ingila ƙarƙashin asusun Global Challenge Fund ta gudanar da wani taro sakamakon wani nazari da aka gudanar game da yadda ake yawan ƙona itatuwa a nahiyar Afirka, musamman ma a nan Najeriya, wanda Farfesa Adamu Idris Danko ya jagoranta. Abokiyar aiki Barka Bashir ta samu zantawa da Farfesa kan abinda nazarin nasu ya gano.
Najeriya gaskiya kamar ana yunwar makamashi, babu yanayi da aka samar na cewa harkar makamashi ya zama cewa wani abu ne da muka wuce bayan shekaru masu yawa. Wannan shine za mu ka shiga cikin wannan hadaka da mu da wannan jami'a da ke Ingila, na yadda za mu fuskanci wannan matsala, me da muke da shi yanzu da muke ni amfani, menene kuma ya kamata idan ka duba kasashe na duniya sun kauce wa yadda ake bada wutar lantarki kamar a wannan zamani namu. Da ga ana amfani da hasken rana, ana amfani da iska, wato idan aka kula za ga har bola wannan da ake ganin cewa tana da wani nau'i wanda mutane suke gukkiya mata, amma za ka ga ana samun makamashi ciki sai muka mu duk wayannan da muna da su ga kuma jama'a. To mu me yasa mu ana wannan yanki namu na duniya muka zama cewa muna samun kuma baya?
Sannan a watan Oktoba kuma shirin yanayi ya duba akan batun wani yunkuri da Farfesa Rabi'a Salihu Sa'id ta Jami'ar Bayero da ke Kano take yi na ganin cewa an fahimci batun makamashin nukiliya da yadda za a iya sarrafa shi ta hanyoyin da ɗan adam zai amfana da shi, sabanin irin gurguwar fahimtar da wasu suke wa al'amarin nukiliya.
Mutane suna ganin ba abu ne mai alheri ba a dalilin lokacin yakin duniya da aka jefa bomb din nukiliya a Hiroshima da Nagasaki a kasar Japan, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane da suka wuce 200,000. Amma akwai abubuwan da za a iya amfani da shi kamar makamashi na wajen samar da wutan lantarki da kuma fannin lafiya wajen kashe ƙwayoyin cutar daji wato kansa, da kuma yin wasu ayyuka wanda za su haɓaka samun amfanin gona da dai sauransu. Abin da yake ƙara tsorata mutane saboda hadarin da aka samu na Chernobyl a Ukraine a 1986 da kuma na Fukushima a Japan a 2011. Amma abin da ba a la'akari da shi ne ina wuraren da kuma ba a samu hadari ba, kamar Ingila a cikin kaso 18.7 daga cikin makamashin nuclear suke samu, kuma wannan yana ba su abin da ake cewa giga megawatt 12.7, kuma Amerika su kansu suna da wannan makamashin nuclear wanda yake bada lantarki nuclear power plant wajen guda 56. A wajen wannan 56 din suna samun wutan lantarki da ya kai aunin megawatt 397. To idan muka duba da Najeriya an ce za mu iya samun megawatt 12,500, amma duk da muna da wannan potential din, iya wanda muke iya bayarwa shine megawatt 4,000. Na haka kwatanta wannan megawatt 4,000 a mutane da suka kai kusan miliyan 200, kwatanta shi da abinda Amerika suke samu kusan 400 na megawatt, za ku ga cewa muna baya. Kuma ba a taba samun wannan hadarin na makamashin nuclear a kasar Amerika ba, ba a taba samun a kasar Ingila ba, banda wa'annan din da suka faru wanda kuma an gano menene dalili da suka sa aka samu haka. To mu a yanzu ma a Najeriya din zancin da ake yi idan ma za a samu lantarki daga makamashin nuclear ba abu ne wanda yanzu nan za a yi ba. A yanda da yana san ana ta magana ana cewa 2060 ake tunanin idan ma zai yiwu.
Farfesa Rabiu Abdulsalam Magaji na tsangayar ilimin yadda jikin dan adam yake aiki a bangaren karatun likita a jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria yayi bayani a game da yadda za a iya sarrafa makamashin nukiliya musamman a fannin kula da lafiya.
A harkar lafiya ana amfani da ta wannan fasaha ta nukiliya wajen amfani da wasu abu da muke ce musu radio tracers, ko kuma na cewa harkar radio pharmaceuticals, wato harka ce wadda ake amfani da ita wajen daukan wani bangare na shi wannan nukiliya din dan ai amfani da shi wajen gano cututtukan da ba kowane bangare bane zai iya gano su.
Har ila yau a watan na Oktoba mun yi duba kan horar da manoma sabbin dabarun noma wanda ake kira Climate Smart Agriculture da harshen Turanci, wanda kamfanin Links mai samar da irin tsirrai tare da haɗin gwiwar Jami'ar Bayero da ke Kano, kamfanin Silbex da Cibiyar Noman Rani ta jihar Kano suka shirya. Kuma har ila yau abokiyar aiki Baraka Bashir ta zanta da Abdulrahman Dan Baba, jami'in kamfanin na Links, game da yunkurin da kamfanin yake yi don wadatar da al'umma da abinci.
A yanzu sai muka fara aikin mu a Kano, Jigawa da Kaduna akan process guda uku. Guda daya da muke kira system of rice intensification, wato dabarun noman shinkafa ne wanda ake alkinta ruwa da kuma yanda za a guje ma sauyin yanayin nan, saboda bincike ya nuna cewa kusan kashi 15 zuwa 22 na abubuwan da ke jawo dumaman yanayi daga noman shinkafa suke. Saboda yanayin yanda manoma suka saba su kwarara ruwa a cikin kwangale sai ya cika ya kawo har baki ya dade ma bai tafi ba, so yana sa wani iska da ke cikin ƙasa sai ya fita, sai ya zamana a cikin ƙasan ruwa ne. Sannan ana amfani da taki, ana ta amfani da magungunan feshi, sai a rika fitar da wani ruri wanda sune greenhouse emissions din, wanda ke su suke zuwa su gadada dumaman yanayi. To wannan tsarin noman na SRI yana taimakawa ne yanda za a rage yawan amfani da ruwa, sannan kuma maimakon yawan amfani da chemical da taki ya za a yi mu amfani da na gargajiya, saboda shi ma a rage waɗannan chemicals da suke cikin ƙasa. Ita jijiyar shinkafar nan shakar ruwan take ba kurba take yi ba, ana bukata ne da yanda za ta zama ne koyaushe akwai lema ba wai akwai ruwa tsamo-tsamo ba. In dai ba an bi hanyoyin da za a rage dumaman yanayin nan ba, to ana nan kullun jiya yau. Farawa ne, amma za mu iya kan kokarin mu. Yanzu mun fara daga jihohi guda uku ne. In dai muka jarraba duk wani dabara da ya nasara a Kano, Kaduna, Jigawa, to mu dauka mu kai duk jihohin arewacin Najeriya.
To mai sauraro, da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum DOA, mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Zan yi kira ga shugaban kasar mu Alhaji Muhammad Bazoum da ya mai da hankali ga 'yan karkara, musamman waɗanda ba su yi ilimin boko ba, a zo a ba su horo na noman rani, tunda muna da guraren noman kuma ruwa ba ya da nisa. A zo a taimaka a gina fomfuna, a ba da giragi da iri don tattalin arzikin ƙasarmu ya bunƙasa, to ƙasashenmu za su zauna lafiya.
Salamu alaikum BY Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa. mu dai muna kira da jama'a don Allah a dinga roƙon Allah a kawo mana sauki abin da ya dame mu. Kar a dinga tsinewa manyan mu, a dinga roƙon Allah Allah ya kawo mana sauki. To sai Allah ya duba mu da ido rahama, sai Allah ya kawo mana sauki. Amma wanda ya jagorance mu ana tsine shi, ana faɗa ba yi daidai ba, to shi yayi daidai ne wanda yake faɗa, shi yayi daidai.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Jastudiyon Amurka. Ina na Yunusa Tanko daga nan Bari in Bata ƙaramin hukuma a gara a cikin jihar Niger. A yau zan yi lokaci a kan rashin tsaro da ke addabanmu a ƙasarmu Najeriya, a sassan Najeriya baki ɗaya. Da farko zan yi magana a kan jihata ta Niger a kan rashin tsaro da ke ci gaba da tabaibayenmu. Ina kira ga mai girma gwamnan jihar Niger da shugaban kasa Muhammadu Buhari, da Allah da Annabi su haɗa kai su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin kawo tsaro ga kasa gabaki ɗaya. Domin gaskiya abin ya wuce da ake misali yawan katakanta a jihar Niger da ake yawan ɗaukan mutane da hana mutane zuwa gonakinsu su je su girbe abin da suka noma. To abin baƙin ciki ne kuma abin takaici.
Assalamu alaikum, mai magana Baba'i Yarshi ƙaramar hukumar Tauri cikin jihar Bauchi Najeriya. Yana biyar ku yi da saƙon da shugaban ƙasar Buhari, wannan abin kunya da ake ce Najeriya na wannan kashe-kashe da ake ce ne. Da Allah hankalinsa ya dawo jikinsa, musamman gargashin ku ya gaya wa gaskiya. Wannan kashe-kashe da ake ga abin kunya ne a Najeriya, Najeriya ta takunta ta ce. Saboda irin ga matasa sun taso saboda miliyan nawa ba aiki yi, wani irin tashin hankali ne mutum ba zai gani ba.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Wani taro a Mali da aka ɗora wa alhakin ba da shawarwari na jadawalin gudanar da zaɓuka a ƙasar ya nuna cewar akwai buƙatar ɗage zaɓe tun bayan juyin mulki da soji suka yi a ranar Alhamis. Taron ya ce a jinkirta zaɓen da aka shirya za a yi a watan Fabrairu hannan da zuwa watanni shida har zuwa shekaru biyar. Kwanaki kaɗan bayan mahukuntan Taliban na Afghanistan sun sanya dokar hana zirga-zirga a kan mata, wata sabuwar doka ta ba da shawarar cewar masu aski su guji yanke gemu ko kuma gyara shi, don hakan ya saɓawa shari'ar Musulunci. An ji cewar kuma a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta wayar tarho a game da ci gaba da jibge sojojin Rasha a kusa da bakin iyakokin Ukraine.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma shi Jumbe Hamza wato wanda ya haɗa wannan shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu Nelson, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai an jima wasalam.